Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Laraba 29 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ƙasar Rasha a matsayin ƴar ta'adda a jiya Talata. Gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya ta yi wata sabuwar doka ta tanada hukuncin kisa akan duk wanda aka samu da laifin ta'addanci. Haka kuma za a ji cewa Turkiyya ta ɗage matakin da ta ɗauka akan Finland da Sweden na hawa kujerar naƙin shigarsu cikin ƙawancen ƙasashen yamma.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu zanga-zanga kan taɓarɓarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa a Ghana sun yi arangama da jami'an 'yan sanda.
Na gari ke gudana, kowa ya gani, kowa ya sacrifice ya kawo kanshi, amma saboda da gangan ece a buga mu da tear gas, ana ba da rubber bullet, ana kuma zuba mu da tear gas, muna nan da ikon Allah, shedan kace mudu.
A jihar Niger, Nigeria kuma za ku ji cewa wasu 'yan fashin daji sun kai hari kan wata makarantar secondary inda ake zargin sun kashe wani dalibi.
Jarabawa ne ko ne zai zo yin sauran 'yan uwan sun samu nasarar tserewa shi ne da suka hallaka.
Murtala Faruku Sanyinna zai shigo da shirin baki mai yanka wuya.
Abinda wannan gwamnati ta fitar shi ne ta nuna ba za ta yi aikinta ba, ba ta da tunani, ba ta da kibla, kaga ba yadda gwamnati za ta ce mutane su ɗauki makamai.
Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kira ƙasar Rasha a matsayin ƴar ta'adda a jiya Talata. Ya kuma buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta aika da hukumar gudanar da bincike kan harin makami mai linzami da aka kai cibiyar kasuwanci a birnin Kremenchuk. Wane ne a cikin ku bai yarda ba wannan ta'addanci ne? Shugaban na Ukraine yayi wannan tambayar ne a cikin wani jawabi da aka haska a zauren kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York kan harin da aka kai a cibiyar kasuwanci da ta kashe fararen hula aƙalla 18 da kuma wasu hare-haren da Rasha ta kai kan fararen hula da kayayyakin more rayuwa a cikin 'yan kwanakin nan. Zelensky ya ce a duk wani yanki na duniya, duk ƙungiyar da ta kashe fararen hula kamar yadda Rasha ke yi a Ukraine za a ɗauke su a matsayin 'yan ta'adda. Saboda haka, kamar yadda ake ɗaukan duk matakan hukunci akan masu aikata laifi da ƙungiyoyinsu, bai kamata a yi watsi da laifin ƙasar da ta zama 'yar ta'adda ba, a cewar shugaban na Ukraine. Zelensky ya lissafa wasu sabbin hare-haren da Rasha ta kai a jiya Talata sa'o'i kaɗan kafin jawabin nasa. Aƙalla fararen hula 8 ne aka kashe a hare-haren da aka kai a birnin Mykolaiv, mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin ƙasar da kuma arewa maso gabashin ƙasar. Kusa da Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine. Gwamnatin jihar Zamfara da ke arewacin ƙasar Najeriya ta yi wata sabuwar doka ta tana da hukuncin kisa akan duk wani da aka samu da laifin ta'addanci da masu basu bayanan sirri, sai kuma duk wani da aka samu da yin tsafi da sassan jikin ɗan adam. Wakilin Musani Sha'ibu Malumfashi ya halarci bikin sakawa dokar hannu. Ga dai abin da dokar ta kunsa daga bakin gwamnan jihar Zamfara, Bello Muhammad Matawalli.
Akwai hukunci wanda majalisa ta yi yarda da shi na cewa idan kidnapper, wato masu garkuwa da mutane ko kuma masu ba da bayanai na sirri a taya a doki wani ko a doki wata ko kuma masu kashe mutane, wannan doka ta tanadi hukunci na kisa. Sannan kuma da waɗanda ke sarrafa ɗan adam, wato kenan cultism, waɗanda suna amfani suna shan jinin mutane da sauran fatin jikin mutane, shi ma doka ta tanadi kisa ga wannan dokar na sama. Sai kuma waɗanda ke ba da bayanai na sirri na asatun shanu ko kuma su ta yi su ɗauki shanun mutane, idan an kama su kuma abinda doka wannan ta ce za su yi gidan yari na ɗorewar rayuwarsu. Don haka ina roƙo ga al'umma jihar Zamfara su ba da haɗin kai kamar yadda muka sa kwamitin tuta na cewa a bada bayanai na masu bada sirri ga ƴan ta'adda da suke doka mutane suna kashe su ko suna karɓar kuɗin amfansa. Yau za mu kafa akwati a gaban gidan gwamnati wanda duk ne wannan ƙorafi kamar da muka yi alƙawari cewa ba sai an san kowa ne ba illa ya ji tsoron Allah ya sani duk abin da ya kawo gobe Allah zai tambaye shi. Za a saka sunayen waɗanda an ka tabbatar da informat ne a sa cikin wannan akwati. Za a rinka buɗe wannan akwatin duk safiya da abin da ke ciki kuma za mu yi amfani da wannan.
Madalla an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Jami'an 'yan sandan Ghana sun harba hayaki misa hawaye kan masu zanga-zanga da ƙungiyar fafutuka ta Arise Ghana ta shirya domin bayyana ƙorafinsu a kan taɓarɓarewar tattalin arziki da tsadar rayuwa da al'ummar Ghana ke fuskanta bayan arangamar da aka samu tsakaninsu a babban shataletalen Kwame Nkrumah da ke birnin Accra. Ga rahoton da wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana daga Accra.
Zanga-zangan da aka fara cikin lumana sai ta koma tashin hankali bayan tattaunawa da aka yi tsakanin 'yan sandan da shugabannin 'yan zanga-zangar domin samun maslaha akan hanyar da 'yan zanga-zangar za su bi zuwa inda za su miƙa ƙorafinsu. Bayan tattaunawansu da 'yan sanda, sai ɗaya daga cikin jagororin 'yan zanga-zangar wato Bernard Mona ya zo yi wa jama'a jawabi.
Unacceptable for the police to come and tell us otherwise. This afternoon, we have told them that if we will not use the ringway to the Akwaje interchange to the ministries, we are not going anywhere.
Ba za mu yarda 'yan sanda su gaya mana abu na daban ba. Da ranar nan, mun gaya musu cewa idan ba za su bari mu Green Road zuwa gadar Akwaje zuwa ofisoshin ma'aikatu ba, ba za mu tafi ko ina ba. Domin haka, ina kira gare ku da ku ci gaba da zaman lumana. Mu masu zaman lafiya ne, kuma za mu ci gaba da zaman lafiya. Mu muna neman shugabancin da ya fi na Nana Akufo-Addo. Ba da jimawa ba da wannan jawabi, sai 'yan sanda da suka kange manyan tagwayen hanyoyin Ring Road suka fara jefa hayaki mai sa hawaye bayan da 'yan zanga-zangan suka fara jifansu domin su hana su bin hanyar zuwa fadar gwamnati. Hanyar da kotu ya yanke hukunci kada su bi gaba na kaddamar da zanga-zangar. Na yi hira da wasu da suka halarci wajen.
Mun zo mu yi demonstration, da muka zo kuma mu yi demonstration a kotu, an je court, an je parliament, an yi komi kowa ya agree, an yi nanarwa ba mun kai nan ganga Chesco block an yi wa su bar buje. Muka je suka kiya, tare Chesco fara bugawa, live bullet suna alba mutane gaba daya. Ko fa zoka. We sit da sun block, we demonstration na ba. Nana kuma ta taba lead demonstration sit da sun ko ana cast ko ba haka ba. Jan ga shemu yi demonstration.
Dai abin da ke faru ba komi ba kan banza muna sai muka ce da mu yi demonstration yanda gari ke gudana kowa ya gani kowa ya sacrifice ya kawo kanshi amma saboda gangan yace a buga mu da tear gas ana ba da rubber bullet ana kuma zuba mu da tear gas muna nan da ikon Allah sai da kace mu duka fine to yanda gari yayi ba wannan zai zo ne Allah.
Hukumar 'yan sandan Ghana ta tabbatar da amfani da hayaki mai sa hawaye da kuma ruwan zafi domin tarwatsa masu zanga-zangar a wani jawabi da ta saki ga manema labarai wanda ke dauke da sa hannun daraktar hulɗa da jama'a Grace Ansa Akrofi. Jawabin ya kara da cewa hargizin ya faru ne a sanadiyar kin bin hukuncin da kotu ya yanke cewa masu zanga-zangar a Rise Ghana su fara jerin gwanonsu daga inda suke zuwa dandalin yanci da ke cikin Accra. Amma sai suka ce su za su bi ta hanyar da za ta kai su ga fadar shugaban kasa wato Jubilee House. 'Yan sanda 12 sun ji rauni kuma an kai su asibitin 'yan sanda domin jinya. Su ma masu fafutukar a Rise Ghana sun shirya taron manema labarai domin su bayyana korafinsu akan abin da ya faru. Bernard Moda ya ce,
"Na kufa do to be a violent person, but that I didn't think that we transmit such violence into the police for them to do this."
Na sa Akufo-Addo mutum ne mai son tashin hankali, amma ban yi tunanin zai kai tashin hankalinsa ga 'yan sanda su yi irin abin da suka yi ba yau. Ya ce daɗin abin shi ne, 'yan sanda ba su da matsala da lokaci da kuma hanyoyin da za mu bi a rana ta biyu, domin haka ba mu tsammanin wata matsala daga gare su. A dai rana ta biyu ta wannan zanga-zangar za su fara ne da ƙarfe 12 na rana daga filin wasa na Elwak zuwa majalisar dokoki inda za su miƙa ƙorafinsu. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako da wannan rahoton, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogonmu na cewa karfe 3:10 na dare. Gasar Fili Hashim ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Wata tsohuwar mataimakiya a fadar White House, Cassidy Hutchinson, ta faɗa a 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Talata cewa shugaban ƙasar na wancan lokacin Donald Trump ya ƙara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasarar da ya a zaben shekarar 2020. Tana mai shaida cewa ya amince da masu tayar da ƙayar baya a zauren majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun bara, lokacin da suka yi kira da a rataye mataimakin shugaban ƙasa na wancan lokacin Mike Pence saboda ya ƙi hana tabbatar da sakamakon zaɓe. Hutchinson ta ce yayin da wasu dubban magoya bayan Trump a ginin majalisa ke rera taken a rataye Mike Pence, Trump ya faɗa wanda take wa aiki shugaban ma'aikatan fadar White House Mike Meadow cewa Mike ya cancanci hakan. Ta nakalto cewa Meadow na cewa Trump baya tunanin masu zanga-zanga kin jinin Pence suna yin wani abin da ba daidai ba. Hutchinson, waje ta yi aiki a ofis kusa da ofishin Trump na Oval, ta ce ta gano daga Anthony Onato, mai taimakawa Meadow da ke da alhakin tsara ayyukan tsaron Trump, cewa shugaban na wancan lokacin, bayan wani gangami a kusa da fadar White House, gabanin rikicin da ya barke a ginin majalisa, ya yi yunkurin kwace kan mota daga hannun wani jami'in leƙen asirin da ke tukawa, ya kuma buƙaci ya je ginin majalisa domin ya shiga cikin magoya bayansa. Ƙasar Turkiya ta ɗage matakin da ta ɗauka a kan Finland da Sweden na hawa kujeran naƙi a kan shiga cikin ƙawancen ƙasashen yamma, bayan da ƙasashen uku suka amince da kare tsaron juna, lamarin da ya kawo ƙarshen wani wasan kwaikwayo da aka kwashe makonni ana yi, wanda ya gwada haɗin kan ƙawancen kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Wannan cigaban da ya biyo bayan tattaunawar sa'o'i huɗu ne gabanin fara taron ƙolin ƙungiyar tsaro ta NATO a birnin Madrid, da nufin kawar da wani abin kunya a taron shugabannin ƙasashe 30 da ke da nufin nuna azama kan ƙasar Rasha, wadda a halin yanzu ƙawancen da Amurka ke jagoranta ke kallanta a matsayin barazana ta tsaro kai tsaye, maimakon a ce za ta iya zama abokiyar gaba. Hakan na nufin Finland da Sweden za su iya ci gaba da shirye-shiryensu na shiga cikin ƙawancen da ke da makaman nukiliya, tare da tabbatar da abin da ke shirin zama mafi girma a harkokin tsaron Turai a cikin shekaru da suka gabata, yayin da ƙasashe biyu suka nemi kariyar ƙungiyar ta NATO. Daga ƙarshe, shugabannin rukunin ƙasashe 7 masu ƙarfin masana'antu a duniya sun kammala taronsu jiya Talata tare da alƙawarin biliyoyin daloli kan batutuwan da suka shafi duniya, kamar sauyin yanayi da kuma kakkausan kalamai ga Rasha da China, wacce ta riga ta mamaye Ukraine, da kuma China kan tauye haƙƙin ɗan adam da manufofin tattalin arzikinta. Shugabannin G7 sun buƙaci China ta yi amfani da ƙarfinta wajen matsawa Rasha lamba ta janye sojojinta daga Ukraine ba tare da wani sharaɗi ba, sannan ta yi watsi da ikirarin yankin teku a tekun kudancin China. A sanarwar ƙarshen taron G7 ta kuma bayyana cewa, muna matakar adawa da duk wani yunkuri na bai ɗaya na sauyi yanayin da ake ciki ta hanyar ƙarfi ko tilastawa da ke ƙara tada jijiyoyin wuya. Mai yiwuwa ana nuna damuwa kan yadda ƙasar China za ta yi amfani da sojojinta wajen ɗaukar Taiwan, wanda Beijing ke kallonta a matsayin wani lardinta a baya. Ƙungiyar ta soke yanayin kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar China, tare da yin kira ga Beijing da ta mutunta yarjejeniyoyin da suka ba da ƴanci da kuma ƴancin cin gashin kai ga Hong Kong. Tun daga shekarar 1997, Hong Kong ta kasance wani ɓangare na ƙasar China ƙarƙashin tsarin ƙasa ɗaya tsarin mulki biyu, amma ana tauye ƴancin walwala a Hong Kong yayin da ake ƙara tsoma baki a harkokin cikin gidanta.
Gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai Najeriya, inda 'yan fashin daji suka kai hari ga ɗaliban makarantar sakandaren garin Bobi ta ƙaramar hukumar Mariga da ke jihar Neja. Bayanai dai daga yankin sun nuna cewa 'yan fashin dajin ba su samu nasarar kama ɗalibi ko ɗaya ba, sai dai sun kashe ɗaya daga cikinsu a lokacin da yake ƙoƙarin tserewa daga makarantar. Daga Neja, Amurka Mustapha Nasiru ba tare da ƙarin bayani.
Yan fashin daji sun kai hari ga ɗaliban wata makarantar sakandaren je Kakadawo dake garin Bobi ta yankin karamar hukumar Mariga a jihar Niger Nigeria. Bayanai dai daga yankin sun nuna cewa yan fashin dajin ba su samu nasarar kama ɗaliban ba, amma dai sun hallaka ɗaya daga cikin ɗaliban a daidai lokacin da yake ƙoƙarin tserewa daga makarantar. Wani mazaunin garin na Bobi da ya tsallaka rijiya da baya kuma ya nemi a saka sunansa ya ce ya zuwa lokacin da muke magana da shi suna cikin wani yanayi na tashin hankali.
Sun kashe ɗalibi guda ɗan dai secondary school Bobi ta cikin makarantar suka shigo sambul
ta cikin makarantar suka ratso
ba kowa sai suka tsallaka titi suka je asibiti. Allah ya sa akwai kanina a ciki wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya Bakar to shi bisa filin ya haye yana jin motsinsu ya ce yana jin lokacin da suka hana da yaron
to amma ka ce ba kowa makarantar ina suka samu yaron to
shi yaron dama su uku aka bari ciki da malami guda da ɗalibi ɗaya mettin shi to shi dama yaron yana da mota ya shiga mota kenan ya juya sai su kuma barayin ga su ya ja mota don a halbi motar ya je ya tsallaka titi wajen asibiti ya ajiye motar shine sai ya sauka kamar da gudu haka sai wani ya halbe shi.
Kawa lokacin hada wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga gwamnatin jihar Niger akan wannan sabon hari na ranar talatan nan, domin kuwa ƙoƙarin samun sakataren gwamnatin jihar Niger Ahmad Ibrahim Matani ta wayar salula ya ci tura. To amma shugaban riko na karamar hukumar ta Mariga Honorable Adamu Kasuwan Garba ya tabbatar da kashe wannan ɗalibi da ya ce ya zo makarantar ne domin ya rubuta jarabawa ta neko da ake rubutawa a halin yanzu.
Jarabawan neko ne zai zo yanzu sauran yan uwan sun samu nasarar tserewa shi ne suka hallaka.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Monday Bala Curious ya ce suna gudanar da bincike akan al'amarin domin kuwa ba su tabbatar da abin da ya faru ba a wurin.
According to what by Elakon da Tomi, amma cikin gari ne ma aka jima yaro nan cewa aka kai shi. Yanzu ma an bi ma sojoji suka bi suka da deal with them akwai guda biyu na gan kama su da finigogi ma. Muna bincike amma ba mu tabbatar ba.
Ya zuwa yanzu dai bayanai sun nuna cewa akwai garuruwa da dama a wasu yankuna na ƙananan hukumomin jihar Niger da makarantunsu na boko ke rufe a sakamakon wannan matsala ta 'yan fashin daji masu garkuwa da mutane. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Umarnin gwamnatin jihar Zamfara na kowa ya mallaki makami domin kare kai ya janyo cece-kuce. Hukumomin tsaro na ganin ba daidai ba ne da yadda manazarta ke zargin gwamnati ta kasa. Jama'a assalamu alaikum. Da alama dai tura ta kai bango kan sha'anin kalubalen tsaro a jihar Zamfara da ke arewa maso yammacin Najeriya. Domin kuwa a farkon makon nan gwamnatin jihar ta umarci daukacin jama'ar jihar da kowa ya mallaki makamai domin kare kai a yayin da ayyukan 'yan bindiga suke kara ta'azzara a jihar. Ibrahim Magaji Dosara shine kwamishinan watsa labaran jihar ta Zamfara, shine kuma ya bada sanarwar matakin na gwamnati.
Na farko dai gwamnati yanzu ta yi nazari ta kuma amince da cewar mutane za su iya mallakar makami domin su kare kansu, kuma wannan makami za a mallake shi ne ta hanyar samun lasisin mallakar shi ta hannun Inspector General na 'yan sanda ta kuma hannun kwamishinan 'yan sanda na jihar Zamfara. Don haka gwamnati ta shirya domin samar da takardun cike bayanai ta yadda za a wato tantance mutum da cewar ko ya cancanci ya mallaki makamin ko bai cancanta ba. Waɗannan takardu an shirya bada guda 500 ga kowace masarauta daga cikin masarautunmu wato 19 da muke da su a wannan jihar Zamfara. Haka kuma gwamnati ta bada umarnin a ƙara ɗaukar 'yan tsaron gari 200 a ƙara da 300 da aka ɗauka a kwanan baya a kowace masarauta domin su cika 500 a kowace masarauta don su ƙara ma jami'an tsaro ƙwarin gwiwa wajen taimaka musu don gudanar da aikinsu na tunkarar waɗannan masu addabar jama'a. Sannan kuma gwamnati ta wato kafa wani sashi ko kuma hukuma wadda za ta gudanar da aikin kula da waɗannan 'yan tsaron gari tare da tantance ayyukansu da kuma ba su dukkan horo da goyon bayan da za su gudanar da aikin da ake bukatar su yi a al'ummominmu daban-daban. Haka kuma gwamnati ta kafa wani kwamiti na musamman wanda zai karɓi bayanan sirri daga al'ummominmu na irin mutanen nan masu ba da sirri ga 'yan ta'adda waɗanda ake kira informa domin ta hukunta dukkan mutumin da aka samu da hannu wajen gudanar da wannan kazamar sana'a. Haka kuma gwamnati bisa ga la'akari da kazamcewar sha'anin tsaro a yankin Mada da Wonaka da Ruwan Bore da kuma masarautar 'yan kuzo wato 'yan doto ta yanke hukuncin rufe dukkan kasuwanni da kara-kara da ke wannan yanki, sannan kuma ta rufe dukkan gidan man fetur a waɗannan yankuna tare da hana hawan babura a waɗannan yankuna.
To sai dai kuma babban hafsan tsaron Najeriya General Lucky Irabo ya fito karara ya soki lamirin matakin na gwamnatin jihar ta Zamfara.
The governor of Zamfara issued a press statement calling for
General Irabo ya ce bai ga dalilin ɗaukar wannan matakin ba, domin kuwa gwamnan jihar bai da iko ko hurumin ba da umarni ga kwamishinan 'yan sanda na ba da lasisin mallakar bindiga. Hasali ma in ji shi, ba kwamishinan 'yan sanda ne ke da ikon ba da izinin mallakar bindiga ba. To ko menene matsayin haka a mahangar shari'a? Barista Yakubu Salibawa ya yi ƙarin haske.
Game da tambayar da kai mun na cewa ko kundin tsarin mulkin Najeriya ya ba gwamnan jihar Zamfara dama ya yi wannan, ya ba da umarni da cewa kwamishinan 'yan sanda ya ba mutanen jihar Zamfara lasin na su mallaki bindigoji domin su kara kansu. Kundin tsarin mulki bai ba gwamna wannan damar ko hurumi ya faɗi haka ba. Amma abin da nake so mu iya sani ko kuma faɗakarwa da jama'a, bisa ga yanayin da muke ciki a Najeriya, akwai dokanmu ta maganar laifofi wato a Turance Penal Code ta nuna cewa a irin wannan da kuma dokanmu ta laifofi wato criminal law ta ƙasa ta ba da wata kafa na cewa duk wani ɗan Najeriya yana da iko ya kare kansa. Shine mu lawyoyi muke kira self defense, ma'ana a gidanka da inda kake wani ba zai zo ya hau maka ba ko kuma ya nemi ya raunatar da kai kana zaune kana kallonsa, sai da ce kana da iko ka kare kanka. Idan muka duba yanayin da Najeriya take ciki a yanzu, ba za mu yi makanmu ƙarya ba, gaskiyar dole mu yi makanmu kiyamar leli mu ga makanmu gaskiya na cewa gwamnati ta gaza na ta kare ran mutane da abin da suka mallaka. Wannan a Najeriya yanzu gwamnati ba ta da wannan iko, te wannan tana da ikon amma ba ta sa madafin ikon ta ba bisa ga yanda ya kamata. Duk abin da yake faruwa a Najeriya in gwamnati ta so ta dakile wa'annan mutane ko kuma ta tabbatar da cewa akwai kariya ga 'yan Najeriya za ta yi, gwamnati ba wasa bace. To amma yanzu ta gaza, mutane ba su iya fita, ba su iya kwanciya, ba su iya abin da suke so, ba wala, kowa yana cikin wani hali na cikin tararrabi da tunanin me zai faru da ni. Idan haka ta faru a wurina,
ai akwai dokar da ta ba dan Najeriya dama ya fuskanci commissioner ɗan sanda a bashi license ya rike bindiga domin ya kare kansa, ba a ce yayi wani abu ba wanda zake zai saba ma doka. Wannan idan ya faru ba laifi bane. Naji shi shugaban makarban Najeriya Civil Defense ta yana cewa bai kamata ai haka ba, ai ba wanda yake so ai haka, amma turance muna za mu iya cewa necessity, wato dole ta sa a yi haka, domin na ɗaya idan gwamnati ba za ta yi karewa dole mutane su tashi su kare kansu.
To sai dai kuma masanin halayya da zamantakewar dan adam kuma mai fashin baki kan lamuran yau da kullum Farfesa Tukur Muhammad Baba yana ganin cewa kasawar gwamnati ne ya haifar da wannan. To amma kuma da akwai wata babbar damuwa a ciki.
Abinda wannan gwamnati ta fitar shi ne ta nuna ba za ta yi aikinta ba, ba ta da tunani, ba ta da kibla, kaga ba yadda gwamnati za ta ce mutane su ɗauki makamai, su kansu masu ɗaukar makamai ai suna samun horo ne, gwamnati ta horar da su ita makamin za su iya abin, kuma dai kai kasance a duk ƙasa kowa ke son makami ya samu, wato dai wato mun fara zuwa wani sha'ani ne na mulkin kama karya, kowa yake so zai zama in dai kana rige da bindiga kai ma ka zama gwamnati. Mun fara ga wasu yan samari na jihar Zamfara suna rige da bindigogi, amma kuma in ka duba sai sun sa riga mai hoton gwamna, wato kamar yan yakin neman zabe kenan. Muna fata ba haka din bane, don abinda wannan abinda gwamnatin ta yi abu ne da aka yi daga baya, kuma ba mu ji dadin su ba. Yan siyasa suka dauki makamai suka bawa yan yara samari, ana ba su wasu abubuwa, suka kuma zama su kansu, suka zama gwamnati da kansu. Su ne yan sanda, su ne jami'an shari'a, kuma su ne masu ayyatar da hukunci. To in aka gama zabe me zai faru da makaman nan? In kowa ya sayi makamai, in ma za su iya saya, ya me zai faru bayan wannan? To kaman dai a cikin gidanka ne, kana mai gida, ana yara da mata, ana nan dan takaddama, sai ka fito kace kowa fa ya samu wuka, ya samu makami ya kare kansa. To ka san ko ba dade ko ba jima, in dai makamin nan nan to wallahi wani zai amfani da shi, kuma zai amfani da shi ba ta hanya ne mai da ya dace ba. Wato dai a takaice abinda gwamnatin Zamfara ta wannan sanarwar da ta fitar ga wannan tsari abin ne na takaici sosai sosai, ya nuna gwamnati ko ba ta sa abinda take yi ba, ko ba ta son yi, ko kuma duk biyun ma gaba daya.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina, Jimmy Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya kira kasar Rasha a matsayin yar ta'adda a jiya Talata. Ya kuma buƙaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta aika da hukumar gudanar da bincike kan harin makami mai linzami da aka kai cibiyar kasuwanci a birnin Kremenchuk.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, sashen Hausa na muryar Amurka na mika saƙon ta'aziyya ga iyalan wanban dutse Alhaji Mustapha Aminu Dutse bisa rasuwar ɗansa Bilal Mustapha, Allah ya ji kansa da rahama, amin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.